أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو تنبك الشكرة تدبو دير داري هدود سلاة شدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على مكة ومدينة ونديدات شدة 24 ga watan uku shekara ta 2015 a lissafin Turawa zamu dasa kan inda muka tsaya darasi na 26 ko 36 ne 26 a cikin wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi yau zamu tashi babu ma ja'a fi sifati wudu'in nabiy sallallahu ko wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda at-ta'am wannan babin yana magana akan sifar alwalad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yayin da ya ci abinci sallallahu alaihi wasallama ko kuma idan zai ci abinci قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة رواه أبو داود والترمذي وأن حديث صحيح إن إمام أبو داود الإمام الترمذي صرم علمي سكر ويتوشي Abdullahi ibn Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga bayan gida Abdullahi ibn Abbas ya fito daga bayan gida sai aka matso masa da abinci aka kawo masa abinci sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu ba baka ruwan alwala ba kalmar alwudu ana nufin alma'u alladhi yutawaddau bihi ruwan da ake yin alwala da shi alma'u alladhi yutawaddau bihi ba za mu kawo maka ruwan alwala ba sai manzon Allah yake cewa أي إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ني أن أمرتين دين الولاني يا عند نتاشي إن صلى كوي معنى شريعة بتوجب تامن تيوى إن زنج أبنتي سيناء الولا با كم بين تيني أديسين ينا نونا منا كما سو صحبي تندقى أبنتي أنكاو sai suke ganin kamar nau'i ne na girmama abincin da kimanta abincin ayi alwala yayin da za a ci abincin to kada manzon Allah yayi wannan din ya zama shari'a kuma ya zama doka ta yanda nan gaba in zaka ci abinci sai kai alwala sai annabi ce a'a innama umirtu bil wudu'i idha qumtu ila as-salah ni kawai an umarce ni da nayi alwala ne yayin da na tashi yin sallah yani wujubul wudu alaihi wajibcin alwala akan sa ba ko yaushe bane yana wajabta ne yayin da zai sallah riwayar Imam Tirmidhi da Abu Dawud hadisi ne wato sahih annabi ya shiga ban daki bayan yayi tsarki na'am wannan ruwa kar wani ya iya fahimtar cewa tun daga shi ya fito ne daga ban daki ai ruwa ne da zai yi tsarki la ai ya riga ya yi tsarki so sun kawo masa ne dan ya yi alwalar sannan ya ci abinci su kyakkyawan zato da irin yadda suka san Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi shi yasa suka kudurta cewa ai shi alwalan nan ai wajibi ne yayin da za a ci abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa cewa ai alwala tana zamantowa wajibi ne kawai yayin da mutum zai yi sallah amma in zai ci abinci ba sai yayi alwala ba to wannan kenan kaga mun samu fa'ida a wacce take nuna mana iyakance iya inda aka iyakance mana alwala a shari'a ba ko ina ne aka ce wato mu yi ba sannan kuma ita alwala tana da wani wato wata khasiyya wata falala ce shari'a ta bata ita alwala zaka iya yin alwala daya kai duk adadin salloli da kake so ba cewa aka yi idan kai alwala daya akwai wani adadin salloli da aka ware aka ce su ne kadai zaka yi sallah ba abinda nake nufi anan inda yau a ce mutum yana iya rike alwalarsa ta kwana uku ko ta sati guda in dai zai iya bai bayin gida ba bai rihi ba bai wani tsuguno ba bai abin da zai lalata alwalarsa ba to ya halatta ta zama da wannan alwalarsa har zuwa adadin kwana uku nan yana yin sallah da ita misalin a ce zai iya zama bai yi bacci ba baccin da zai lalata masa alwalarsa alwala tana da wannan zance mafi inganci taimama ma ita ma tana da wannan zance mafi inganci na faɗa haka ne saboda akwai malaman da suna da ra'ayin cewa taimama ɗaya sallah ɗaya taimama ɗaya sallah ɗaya ba yanda za a yi ka hada taimama ɗaya ka hada mata salloli biyu ko uku ko hudu ko nawa suka ce taimama ba ta da ƙarfin da za ta iya rike wannan amma ra'ayi ne na malaman fiqh ra'ayin da yafi inganci kuma shine ya halatta din a taimama ɗaya din a hada salloli biyu uku hudu ko na makamancin wannan wannan kenan sannan ita alwala kamar yadda malamai suke faɗa ana son mutum ya zamanto yana da ita koyaushe ana so mutum ya zama yana da alwala zama da alwala jama'a haske ne kisa aka ce ko da ma mutum yana da alwalar ana son idan yazo zai jaddada wata ibadar kamar yana da alwala asubahi za a yi azhar koda ta asubahin bata kare ba ya jaddada alwala suka ce alwudu alwudu nurun ala nur alwala akan alwala haske ne a bisa haske dan adam kuma yana son haske a rayuwarsa wanda yake yawaita alwala jama'a to yana tattare da hasken ubangiji a tattare da shi alwala alheri ne kuma sifa ce ta musulunci da musulmi kuma alwala tana da dadi zama da alwala wato wata kariya ce ga dan adam akan ruhin imaninsa kullun zaka ji kana da indibab mana kana da wani tsaro ko kana da wani tsari zaka ji ka kana wato kana da wani kamewa akwai mutumin da na san shi wallahi malam in Allah ya sa da indai ba bacci ne ginda ya masa ba Allah ya bashi juriya ta iya rike alwala sai yini guda da alwala daya tun alwala asubahi idan yayi ta indai ba wani uzuri yasa ya koma ya kwanta ba to wannan alwala yana lura da ita har yayi magarba da isha da ita babban aiki kenan sai dai larura ta dan adam ta dagguno in kuma ta ginda ya masa yaje ya tsuguna to daman ko ba lokacin sallah bane sai ya jaddada alwalarsa ko yaushe da alwalarsa kawai kuma ita sunnar alwala shine kawai idan kana da ita kana da ita baka cewa a ai ni ban sani ba ko ta kare wata kila ko nayi kaza ko nayi rihi ko na a'a ai alwala wato shakka baya kariya ta yi zance mafi inganci zance mafi inganci shakka baya kare alwala garanti yake kare alwala yanzu misali kai alwala ka tun yanzu asubahi sai aka zo ai sallallahu azhar ko asar kai dai a iya tunawarka baka ji kai iska ba kai rihi baka yi ba sannan kuma baka shiga ban daki ba sannan kuma baka kwanta bacci bacci ya dauke ka ba kai a iya tunawarka ka je kai sallah kawai ba bukatar ci a to ai wata kila ban sani ba ko ina abun nan ko nazo nayi kaza ko na fudda iska ban sani ba ko nayi kaza kaga yanzu wannan shakka ne ko amma yin alwala garanti ne kana da tabbacin kai alwala da asubai ko amma cewa alwalarka ta kare din yanzu wannan garanti ne ko shakka a to shine suka bada kaida ta usulu al-yaqin la yazulu bishakk yaqini baya kaucewa da shakka duk abin da kake da garanti da yaqini akan sa to ka tafi akan wannan sai in ka samu wani yaqini dan uwansa to shine zai tashe shi ma'ana kana da yaqinin kai alwala to kuma babu dalilin da zai kariya maka alwalaka sai wani yaqinin kuma da zai nuna tabbas fa ka san kai abin da ka warware alwala kula da wannan dan zai taimaka mana kwarai da gaske sau da yawa zai zo ko yanayin tafiya ko kuma dai yanayin mutum ko yana kasuwa ko yana zirga-zirgar sa ko yana wani abu sai zo zai za a saki sallah sai yana ta tunanin alwalarsa shin tana nan ko ba ta nan ai shin tana nan ko ba ta nan ai baya warware ta kawai ka dai kai sallah wannan shine asali amma akwai wanda suke ganin cewa da kai shakka sai ka je ka warware sai dai wannan ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mai rauni wannan falala ce ta alwala kuma ita alwalan nan riwaya ta tabbata sahihiya cikin Bukhari da sauran littafai na musulunci na hadisi cewar duk wanda ya alwala duk gabar da ya wanke to tana tafiyar da zanubin da yayi amfani da wannan gabar kamar misalin wannan hannun in ka wanke yana wanke duk zanubin da kai amfani da hannu in ka wanke fuska duk abin da ka gani na haram haka in ka wanke kafa duk abin da ka sha ka taka ya wanke yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar ɗayan ku ne yana da kogi a kofar gidansa kullayau kowace rana zai shiga yayi wanka sau biyar fa hal yabqa min daranihi shay'an shin akwai wani abin da zai saura na dauda a jikin sa sahabbai suka ce babu annabi yace to haka ne alwala duk wanda yake alwala sau biyar to ana masa albishir insha Allah kamar yana wanke zunubin da ke tattare da shi ne gaba daya kaga wata fa'idar maimaita alwala ko wancan kuma rike alwala eh ana rike alwala lalle mutum ya rike alwala to kuma kaga maimaita alwala duk lokacin da kai alwala kuma ta wanke ma zunubinka to shi yasa yana da kyau mu kula da wannan kuma a ranar tashin alkiyama jama'a al'ummar annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana gane ta ne da alwala da alwala ke gane ta kamar ya da alwala duk sauran al'umma duniya gabaki daya za su zo haka amma al'umma annabi ana ganin su haske daga nan zuwa gwiwan hannu daga fuskar su iya inda ake alwala kafar su iya inda ake alwala haske kawai za ka ga suna yi shine annabi yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin min athar alwudu al'umma ta ranar tashi alkiyama za a kiraye su kuma za a gan su ranar tashi alkiyama suna da hasken guraban alwala al'umma na Musa bata da wannan ta Dawud bata da wannan ta Sulaiman bata da wannan ta Yusuf bata da wannan ta Haruna bata da wannan ta wane ne bata da wannan al'umma na Muhammadu da kaga mutum yana da hasken nan gurin to ka san dan jama'ar ka ne shi yasa annabi yake cewa a kula da alwala akwai maganganu da yawa akan alwala wannan babi ne mai fadi amma dai mu sani cewa baiwa ce Allah ya mana ta yin alwala mutum ya alwala ya zo ya salla ko ya alwala yana zaune da ita shedanu ma ba sa kusantar sa aljani za ga wanda yake da matsala ta aljan shafan aljan za a ce ya rinka yawan zama da alwala saboda idan kana da alwala shedan din tsoron kai yake ji wannan fa na Allah ne kuma kai kanka ma zaka ji ka fito wato kana da wani wato kana da wani tsari kana da wata nutsuwa ta musamman zaka ji cewa akwai wani nauyi a kanka dan ba koyaushe zaka saki jiki kai ta abubuwa da za su lalata maka alwalarka ba Allah ya gane da mu qala haddathana sa'id bin abdurrahman al-makhzumi qala haddathana سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحارث الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأسلي فأتوضأ وأنا حديث مسلم كنا لإمام أحمد لإمام الترمذي شيما إرم وانشا رواية النبي أفتو أنزو مسد أبنشي يأفتو لغا باين جدا سيأك زو مسد أبنشي سيأك چي يا رسول الله كودا كدن تبال ولا كافن كچي أبنشي سيچا salla zan yi ne ballantana a ce ne ya lola kawai dan zan ci abinci sai a ce sai na ya lola oh ba sai nayi alwala ba dan zan ci abinci kaga wannan hadisin malam zai amfani saboda ka san wasu mutane akwai dan tsananin addini a cikin lamarin su yanzu wani wallahi ba mamaki ya lika wa kansa shi duk lokacin da zai ci abinci sai ya lola ba mamaki ko wani ma yazo ya nuna ai yana daga cikin abin da shari'a kai umarni da shi a ta abinci in zaka cika ya lola wani zai iya fadan wannan to kaga dai an takawa annabi ya ce ai ba dole bane kuma shari'a bata ce wai dan zai yi zai ci abinci sai yayi alwala ba ina fata ana fahimta wannan kenan qala haddathana yahya bin musa qala haddathana abdullah bin numair qala haddathana qais bin rabi' wa hawwala sanad wannan ha'un din da aka sata a brakir karama yana nufin ya canja wani isnadin bayan wannan kuma ya dade kawo wani isnadin daban kuma nuna hadisin yana da hanyoyi wa haddathana qutaybatu qala haddathana abdul karim al-jurjani an qais bin ar-rabi' an ibn ana abi hashim an zadan an salman qala qara'tu fi at-tawra anna barakata at-ta'ami al-wudu'u ba'dahu وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وانا الترمذي يروي توشي صحابا حديث شين سلمان الفارسي وانا ينا دقا شين صحابي وانا دسكي سنة فالله قرأي دسكي wannan Salman din malam da kansa yake kiran kansa shi yace ni sunana Salmanul Islam Salmanul Islam me yake nufi da Salmanul Islam wai saboda tsabar kishin musulunci ne Salman yace ni fara musulunci kamar yadda wani yace kai ni fa babana shine musulunci kawai musulunci shine ubana shi zai ce nayi ko kan nayi kawai mana musulunci yana sama da kowa har matsayin babana musulunci yafi shi a wajena me yake nufi anan babana zai iya cewa nayi abu kaza in musulunci yace nayi sabanin abin da babana yace to na babana na musulunci zan bi abal islam la abali siwahu idza iftakharu bi qais aw tamimi salmanul islam ni dan musulunci ne mana ni musulunci ne komai rayuwata Allahu akbar asalinsa ba majusi ne mutanen majusawa ne asalinsa kenan mutanen asbahan Allah ya bashi nisan kwana yayi tsawo ya dade a rayuwarsa mutun ne ba wanda yake mai gajeren kwana ba Allah ya bashi dama sosai yayi tafiye-tafiye ya je kasar Sham ya je kasar Musil garin Musil da Amuriya diyaji sannan ya karanta littattafai na Farisawa da Rumawa duk ya karance su da har ma da na Yahudawa duka ya nufaci kasashen Larabawa sai wasu mutane sai suka haɗu da shi a hanya suka nemi yayi musu aiki a hanyar sa tafiya kasashen Larabawa kenan sai gamu da wasu jama'a wasu mutane ne daga Bani Kalb ake ce da su suka ce musu aiki sannan kuma suka bautar da shi kawai suka mai da shi bawa suka mai da shi bawa bayan sun mai da shi bawa karam kallahu sai suka kai shi kasuwa suka sai da shi shi din ba bawa bane mun karanta wannan karatun da ku a Rijal wa Nisa shekaru da dama mana san la'al ga iya kwantawa a manta da shi shi asalin sa ba bawa bane zo ka mana aiki daga nan kai suka fi karfin sa suka ce kai bawa ne ka zama bawa yana ji yana gani yana da ya zama bawa Salmanul Farisi dinan wannan Salmanul Islam ne bayan sun gama cin moriyar sa suka danna shi kasuwa suka daura masa igiya a wuya da kafa aka daure shi kamar yadda ake daure akuya a kasa ta a turke aka kasa shi yace yau na ganin ikon Allah kuwa wulakanci a rayuwa malam ka roki Allah raba ka da wulakanci malam Allah ka raba mu da wulakanci suka kai shi kasuwa wani mutum daga cikin kabilar Quraiza da zai zo Madina ya saye shi ya taho da shi Salman ne ya samu labarin musulunci yace Madina ko yace kware ina da labarin Madina da mu akwai wani mutum ana cewa shi Muhammadu bari in je in ganshi ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin annabi yana Quba ya zauna ya nutsu sosai ya tsubawa annabi ido ya kalle shi iya gani ya kuma ji abin da annabi yake faɗa ya zauna da manzon Allah wasu adadin kwanaki ya jira dan ya ga kamun ludayin abu sabai su suka karbe shi suka ce ba mu bari mu baka kudi ka je ka biya iyayen gidanka tunda kaga kai bawa ne sai uka akai ka je ka biya iyayen gidanka ka zama da dan suka ce tunda ka zama musulmi kawai ka cutarka akai tunda yanzu ka zama musulmi kana tare da manzon Allah kai ka bayyana musuluncinka su kuma waɗannan sun san sa san yadda za su yi tunda ta zalunci aka sayo ka kace a ai shi kaga wannan zuwa ya bada kuɗin sa ya sayo ni ba komai aka bashi taimako ya je kai masa yace to ya zama da yace shikenan ya ji ya bayyana musulunci Salman din nan malam mutum ne wato kakkarfa ka san mutane kala kala ne kiba ba ita suke nuna karfi ba akwai waɗanda Allah ba su karfi idan ya rike kai yana tsaye kawai ba tare da ya dogare wani abu yana rike ka da ya matsa ka to akwai karfi bari mu kwatanta mana yanda za ka gane kana da karfi ko baka da karfi ka samu wani abu haka ka rike shi da hannu ɗaya haka ka matsa shi wannan matsa abu ɗin da za ka yi haka to wannan shine energy din ai shine karfin kaga ka kula da ka danne ka rike shi sosai haka wani force kake bayarwa to wannan shine karfi to wani idan ya damke ka ya matse ka ya rike ka yana tsaye kawai yana labari da ya matsa ka za ka gane ba ne ka karfa dai wani ko wallahi ko hannu biyu yasa ya rike ya matse ka baka ji komai ba saboda bai da wani karfi bari ga mu kona kun san me yake ba mutun karfi nama kwarai ku da gaske nafiyayyen nama yana ba mutun karfi jan nama mai kyau lafiyayye balangu ka lafiyayye da albasa a gibi ko tsiranka hankali kwance ka jashi ka bi da ruwa ka ɗebi wani kwanaki kana wannan ka gani a zo a kuskure a kawo maka wani abu na karfi a gani amma wanda baya cin nama ba lalle bane ya karfi sannan kuma dawa ma sun ce tana ƙara karfi haka suka ce wai hakuri fa'ida ce yana da kyau don wani kada ya ɗauka ko wato ga wata dama nan da Allah ya bashi ba ta da amfani ba cewa ne kuma aje ai ta cin nama over ba dan yana da matsala shi ma kun san mun yi karatu na'am eh yawa da motsa jiki tabbas da daukan karfi guje guje yanzu wanda yake yawan guje guje da tsalle tsalle za ka ga yana da lafiya yana da karfi to shi kuma a cikin masu motsa jikin ma wanda yake daukan nauyi to yafi ka karfi wannan kamar misalin irin press up wannan alakin kamar za ka iya yi ka kwanta ka miƙe kana ɗagawa kana tashi kaga me ƙarfin wannan gaban naka suna ɗaukar nauyin jikinka gaba ɗaya sun saba yanzu wanda yake da karfi wallahi buhun shinkafa zai dauke shi ba tare da yawan numfashi ba yana sunkuyawa zai nade shi amma wata kila wani idan yazo sai ya ce da Allah dan kama mu kaji ba an zo cin abinci ba zai ci a taimaka mai ba amma an zo daukan kayan nauyi ba zai iya dauka ba so a cikin su ma din mai daukan karfi yanzu kamar wanda Allah ya hore musu ke da kwarewa suka sani a gida mutum yana da kyau tana da irin karkara karfe din nan ko irin rim rim na mota ko wannan abin din mota din nan ka je ka sa a hada maka da pipe yayi nauyi ka sa a sama kilo kaza ka ajiye shi a gefen gadanka da ka tashi ka ji gari ya ma zafi buri-buri kwanta ka dora shi a kirjinka kai ta daga shi kana saukewa yanzu zaka ga kai gumi kuma ji zaka duk wanda ka hada da shi a hanya ji zaka wallahi zaka iya buge shi to kai da ka dauki karfi shi ma wannan yana kawo karfi kuma wannan gaya muku gaskiya ana da bukatun mu zama muna da karfi haka annabi ya faɗa hadisin muslim al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if amma wa fi kulli al-khair mu'mini mai karfi shi yafi alheri kuma shi fi soyuwa a wajen Allah kaji ba mu'mini amma mai karfi shi yafi alheri kuma shi fi soyuwa a wajen Allah sama da mu'mini mai rauni kasalallan mu'mini amma da rabe ce dukan su akwai alheri a ciki amma dai wa aka fito mai karfi yanzu abu yanzu ya faru a gida yaron ka rike shi ya gagara rikuwa karamin yaro da yayi fafa ya buge ka kawai ya wuce kawai sai dai kai mai gida ne a ina ka zama kana da karfi dan zai maka amfani wata ran Allah ganar da mu wannan fa'ida ce ta kan hanya to wannan kenan mutum ne aka ce mai karfi sannan kuma Allah ya bashi lafiya shi Salman sannan kuma bayan wannan ma Allah ya bashi kwakwalwa sahihur ra'ayi wato idan ya faɗi abu da tunani yake faɗan abu kuma da ce mukun Allah malam in ya faɗi wannan abu sai kaga daidai ne abu kuma Allah ya sanar da shi wasu shari'o'in daban wanda ba na musulunci ba so ya taimaka manzon Allah akan abubuwa da yawa musulunta shi Salman al-Farisi idan kuna jin ana cewa yakin gwalalo ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab yakin gwalalo me yakin gwalalo a duk lokacin da aka zo yakin ne kafirai sun zo sun cinwa musulmi za su karar da musulmi za su halakar da su manzon Allah sai Salman ya ce ya rasulullahi ina so zan bada gudunmawa ta ta gogewa ta kwarewa da rayuwa kaga tunda ba mu da cikakken karfi da wadata da abin hawa da kayan makami da kayan fada abinda za mu yi abinda zai taimaka mana a yakin nan madinan nan gabaki ɗaya mu farke ta kamar ya mu kewaye ta da rami mai zurfi mu fitar da kawai kofofi ɗaya biyu wanda a wannan kofofin mu samu masu karfi a cikin mu ba su makamai su tsaya a wurin wanda ba a yi sa a tinkari wannan ba so su abokanan gaba za su zo idan sun zo in garin mu a buɗe yake gaba daya ta ko ina za su shigo mana misali yanzu nan masallacin Allah ya kiyaye idan ana so a shigo mu a yi mana illa kuma ba mu da karfi a nan a ciki idan muka bar kofofin mu gaba daya buɗe ina ce ta ko ina za a shigo amma yaya in muka rurrufe muka bar wata kofa guda daya kun san za mu ƙara karfin mu a nan gurin ba lalle bane mutum ya buɗe mana nan ya shigo kuma za mu yi sa abin da za mu hana a shigo ta nan yace to abin da ya kamata mu yi kenan mu tona rami idan abokanan gaba sun zo sai su tarar da wani uban rami ba za su iya tsallaka ba ramin da doki ba zai iya sufa ya tsallake shi ba to jama'a fa shine asalin samar da irin wannan badala da kuke gani idan kun lura badala za ku ga gini ne kasa mai tudu ai dadin ana yi ne wato su iyayenmu na da kakanni da kaga sun karanta musulunci sun sanya musulunci yake ba wa guri kariya to sai a tona wannan badalar a yi ginin nan ta yanda idan an shiga gari duk kofofin rufewa ake da kofar gadon kayan nan idan wani lokaci ya kai na dare rufewa ake kofar nan a gundi duka wuya kofar mandawari afwan ba mandawari ba kofar wannan kofar na isa kofar wane ne kofar da wane kofar kaza wannan kofofin da duk mai gari sawa yake ana rufewa duk masu unguwanni da hakimai ko daga tai da suke wuraren su ake dora musu nauyi suna rufe su akwai lokacin da za a iya rufe garin gaba daya kuma idan kun lura duk gindin badala akwai rami shi za ka ga ranka ganin ku duddufaye in ban da yanzu aka ciccike saboda mai koda mutun yazo da wata mummunan manufa yana tahowa ina zai fara shiga ku duddufi zai fada dan sai ya shiga ku duddufin kafin ya tsallaka ya haura badala to wannan shine hikimar ai wani security ne amma yanzu mutane gani suke yi wani kauyanci ne rashin wayewa ne duk ana nan ana ta sare ta masu jakuna suna nan suna ta ɗebe kasan wanda za su yi ginin kasa suna nan suna ta kwashewa haka ake ganin wani cigaba kuma ba cigaba ne ci bayani wallahi da ya kamata a bar su saboda security ne kuma kuma wani abu ba ko nan gaba idan za a gina wani gari to yana da kyau ai shi yasa kake ganin yanzu sababbin unguwanni in ba ai wannan din ba ana yin na zamani sai ga an yi hanyoyi kowace hanya an sa mata gate akwai lokacin da ake rufewa ba security bane to wannan shine asali waye kawo shi Salmanul Farisi kaga ma'anar sahihul ra'ayi din sahihul ra'ayi ko gidanka ne dan uwana in kana so ka samu security ka fitar da wata kofa guda ɗaya ta nan kowa zai shiga amma gidanka kai masa kofofi biyar ana shiga ta can ana shiga ta can wata nan kana kwance wani zai zo ya tsallaka ya shigo mata wata kofar amma kai katanga mai tsawo ka rufe sai wannan kofar ta nan ne kuma an sa zakata an rufe ta farko an sa ta biyu ma an rufe kafin mutun ya balle kofa ta farko ya balle ta biyu ya balle ta uku ai gari ya waye ko kuma ka ji labari to shine hikimar amma yanzu mutane yawanci Allah dai ya sauke kawai ko gida ne aka zo gina dab da titi kawai ga kofar gidanka fa da an bude ana ganin cikin gidanka ga kofar ga titi ana ganin wai wannan burgewa ne ka ciyo titi ka shigo titi ka abin nan wannan kuma shi bane saman da wani hajiz kafin a shiga gidanka sai an zo kofa kaza bayan nan sai an zo kofa kaza ko mai gida dama ya kamata ma wato ya zaman to wurin ka ma ba kasafai ake zuwa wurin ba ko mutum ya zo zai shake waye kafin ya samu inda kake ba wai arha kawai yana zuwa yanda zai ga mai gadi haka da ya shiga zai ganka ba bai zai yi ba samu wani guri can lungu-lungu kurya-kurya da je ka zauna to ake ne ka fi kuma muhimmanci a gidan su gama kewayen su tukunna sai mutum ya sha wahala Allah ya gane da mu to waye bada yanda ga yau mun fahimta a karatu waye bada shawarar da za a yakin gwalulugar zuwa Ahzab shine aikace Khandaq din waye bada shawarar a farki shine malam sahabbai aka ce ce to yanzu ya za a yi wajen tonan ai zai dauki lokaci za a wala yace a mita mita za a raba kowa kamar yadda yanzu masu tonan hanya ko masu tonan rami ko masu wannan ai mita mita ake barawa wani daga mita kaza zuwa kaza naka ne ka tone mana wani daga mita kaza zuwa kaza ka tone mana mu je mu zuba mu gani wanda ya gama yazo a dada kara masa wata mita manzo Allah yace shi ma a yanka masa nasa sallallahu alaihi wasallam haka suke ta dirkan kasar nan suna tono har sai da suke wannan abu da kafirai suka zo suka yi mamakin wannan suka ce lalle wannan akwai wani masanin yaki da ya ba Muhammadu shawara haka akai aka zo ana tonon wasu sahabbai sun zo suna tono suka tarar da wani dutse kun san Madina akwai duwatsu wani dutsen da ba zai fasu ba annabi ya ce ku bani abun duka eh ya zo fa ga can nasa fa ya gama wannan kuma sahabbai sun zo dutse ya tsaya musu ka san kana tono in ka zo kan dutse sai diga sai talauye ya ce ku bani abun duka ku gafara ku gani ya karba abun duka ya saita dutsen nan ya dirka masa karfan nan ya ambaci Allah wallahi malam yana dakan dutsen nan sai gashi dutsen nan ya tsatsage ya fashe ya zama gari yayi wata irin walkiya yace a cikin walkiyar nan sai da Allah ya nuna mun fadar wato usurar shami Allah ya nuna mun gidajen manya-manyan masu mulki ta wannan walkiyar da na gani ma'ana wani fatahi ne a nan din za a samu nasara duk dutsen da ya zo ya gagara fasuwa annabi yake zuwa ya kama shi ya dirke shi sai ya fashe a ga shi ana bukatar shugaban shi ma ya zama yana da karfi ba mu ce ya zo ya zauna kurin a bayan mota ya tara uban timbi kullun yana AC sai dai sai ba da umarni ku tura kurata ana ta kashe su ku kuma ba kwa zuwa soja da aka san shi a daji a filin daga a ganshi tsabtsau amma kaga manyan yanzu su suka kowa kiba kaga babban jami'in tsaro da kare yake zama da kare yake tashi sai an daga masa yake tashi Allah ya gyara mana to Allah ya sanar da shi shari'o'i kamar yadda muka faɗa dan ya karanta wannan challenge ta tafai ko ya ba wa musulmi shawara aka yi wannan tono din wato saboda tsabar san Salman da muhajiruna da al-ansar sai da suka yi sabani fa akan sa ƴan mutanen Makka suna cewa Salmanu minna ƴan mutanen Madina su ma suna Salmanu minna mana idan yazo sai a ce Salman minna Salmanu zona Salmanu zona saboda tsabar ana da bukatun sa mutum mai kima mana Allahu akbar Allahu akbar wanda Allah da ya ga sabanin nasu yayyawa ce kai Salmanu minna ahlul bait na dauko Salmanu na sa shi a cikin iyalan gida na kawai ba wani ko dan Madina ko ƴan Madina ko ƴan Makka wai kun san da mun manzon Allah baya san wannan bambanci yace to gaba ɗaya ma ya dawo wajena a rufe baki a shi an sa shi ya zama shugaba amiri sarki a Madain a can ya zauna a Madain din garin Madain har Allah ya dauki ransa shi Salman abun mamaki sha Allahu akbar Allahu akbar a matsayin sa na sarki a wannan lokacin idan albashin sa ya fito na wata ata suke cewa hakkin sa na matsayin sa na shugaba idan ya zo mai koyi amfani da shi akan kansa sai kira talakawa ya basu rabar wayiki shi kuma yake sai ya je sana'a ta saka yana amir yana sarki yana gwamna yana jagora Salman al-Farisi albashin sa bai ci ba sai ya raba talakawa shi kuma sai ya je sana'a ta hannu yana yin saka dan ya ciyar da iyalinsa kuna jin yadda abun yake kuna jin bayin Allah yanda suke ko Allahu akbar Allahu akbar yaje ya samu gurasa yana ci yace shi yafi sha'awar ya rinka ci daga wato yafi son ya rinka ci daga dukiyar da Allah ya bashi ta sana'ar hannunsa an ruwaito Salman al-Farisi yana da hadisai da ya ruwaito a cikin littafan sunna sun kai hadisai 60 ya rasu ne a lokacin halifancin Usman ibn Affan a garin Madain kaman yadda na faɗa shekara ta 35 to wannan shimfiɗa ne akan hadisin shi ya ruwaito mana in kullu raza a ce an Salman to daga yau in zaka sa wa danka suna Salman to kaji tarihin Salman a takaice Salman al-Farisi yace na karanta a cikin at-Taura qara'atu fit-Taura tunda dama mun gaya muku ya karanta littafai at-Taura da sauran littafai na Yahudawa da sauran littafai na Farisawa duk ya karanta yace to na karanta a cikin at-Taura ana faɗa cewa anna barakata ta'ami al-wudu' ba'dahu daga cikin albarka ta abinci a littafin at-Taura an ce bayan mutum ya ci abinci ana so yayi alwala yace sai na ambaci wannan wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa akhbartuhu bima qara'tu fit-Taura na bashi labari nace kaji ya manzon Allah abinda na karanta a cikin at-Taura sai manzon Allah yake cewa lalle barakatul at-ta'ami al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu lalle daidai ne in dai albarka ake nema jama'a ku kula albarka ba wajibci ba lalle albarkar abinci ayi alwala kafin sa kuma bayan an ci abincin ayi alwala in ababin albarka ne hadisan da muka kawo da farko suna kore wajibci ne dan kada ya nuna cewa in annabi yayi ya zama wajibi tilas amma wanda yake son albarka ba wai shari'a ta umarce shi dole in zai ci abinci sai yayi alwala ko bayan ya gama cin abinci sai yayi alwala ba albarka yake nema to zai iya yin wannan ya fito fili ko ina fata ana fahimta to wannan kira wasu kuma malamai sun mai wani taujihi wanda taujihin yana da kyau suka ce alwudu'u huna alwala anan abinda ake nufi jama'a ba ana nufin alwudu'u shar'i ba ba ana nufin alwala ta shari'a ba ana nufin alwudu'u lughawi almuradu bihi ghuslul khaffain alwala ta lugha abinda ake nufi wanke hannaye guda biyu saboda a larabci idan mutum ya wanke hannunsa guda biyu a lugha ana iya cewa yayi alwala ma'ana wanke gabbai sunansa alwala ko da mutum ba yayi ne da niyyar alwala ta shari'a ba amma suna dai ana iya ce shi a larabci alwudu to wannan hadisin na Salman da annabi ya tabbatar da shi ba yana nufin alwala ta shari'a ba ana nufin daga cikin albarkar abinci ana so mutum ya rinka wanke hannunsa kafin ya ci abinci sannan ya rinka wanke hannunsa bayan ya ci abinci za a samu albarka kaga shikenan ya fito fili babu cin karo tsakanin wancan hadisan da kuma wannan hadisai din Allah ya ganar da mu malamai suna faɗa cikin fa'idoji wannan yadda ina da kyau mu san su dan za su yi mana amfani suka ce duk wanda ya karbi bakuncin wani a musulunci idan ka karbi bakuncin wani ana so ka wanke hannunka yayin da bakinka suka zo wajenka musamman yayin da zaka dauko abinci ka kawo musu saboda ya kore kyama ko kazanta dake tattare da su sunna ne mutum ya wanke hannayensa kafin ya fuskanci bakinsa da abinci abu na biyu suka ce duk wanda ya ci abinci da bakinsa to kada ya fara wanke hannunsa sai bakin nan sun gama wanke hannunsu wannan shine ladabi shine girmamawa ko mun matsayin ka ko min girman ka wannan wallahi ya tunatar da ni wani abu wannan tafiya da nayi da naje Masar na shiga can cikin wani gari mai nisa naje na kai ziyara ga wannan babban malamin da ake ce Sheikh Wahid Abdulsalam Bali din babban malami ne a duniya kusan yanzu a duniya ana ganin cewa sa cikin malaman da suka fi kowa yaɗa musulunci a ƙasar Afirka wannan malami da shi ne a gaba wajen harkar ruqiyya din kawo rubutu akan tabar ruqiyya su suka fara yin ruqiyya a duniya ma aka ji ta fito fili malami ne shahararre a duniya sosai na kai masa ziyara na je gidansa na karu da abubuwa da yawa malami ne na duniya amma wallahi malam da kafa yake tafiya tsakanin gidansa zuwa masallaci da kafa kuma sai an tsallaka kwata wani wurin ake zuwa da kafa yana tafa da dalibai iya tafiya ana fatawa ya ga ya ce muka ci abinci daga zuwa kawai mu ce mu gaisa yayi mamaki ce ni ayin ce daga Najeriya an ce wallahi ina kaunar ka ne saboda Allah na kawo ma ziyara yayi mamaki abin da ya fara tambaya yace yaya musulunci a Najeriya yaya addini yaya ilimi ya mutane suna karatu yaya da'awa yaya kada abin da ya fara tambaya kenan ba shi labari ya ji dadi kwarai to mahallin shahid da yazo ya kawo wani abinci muka ci subhanallahi alazim mala a dakinsa a cikin gidansa tsakiyar gidansa wallahi ina hango gadan da yake kwanciya iya mutuntawa muryar dakinsa ya taba gani na ba sai ranar amma saboda al-islam ya dube ni ya gani ya ce saboda Allah ka kawo ziyarar ce wallahi saboda Allah muka shiga ya kawo mana abinci da ƴaƴansa da zai ci abincin da ƴaƴansa muka zo muka ci abinci muna cin abincin gashi kowa akwai a gabansa da nama da komai da komai amma wallahi na gaban nasa yake dibowa yana ta miƙo mu ina miƙa masa yana miƙa min ce lala koi kun abun mamaki ina ga ya mana wannan tarihin dan yana da kyau mu koyi karamci jama'a wannan bushewa da kasawa da rowa da ta jinjaya mana a rayuwar mu wallahi ba abu ne mai kyau ba kuma mutunci zaka yi shi guda daya har rayuwarka ta kare mutum ba zai manta ba yanzu wannan magana da nake mana ai bai san nazo na yabi shi na yi mai addu'a nan ba ina ga maka malami na duniya ganin sa ba wai wani abu ne mai sauki ba wallahi yana cin abinci yana dauka yana miƙawa yana miƙa ƴaƴansa su miƙo mu shi ma ya miƙo mu kuma abun mamaki ƴaƴan nan su yaga su miƙa masa shi ma ya dade yaga kuma ya dade miƙa musu wallahi haka aka gama cin abinci duk naman da ya gutsura to ba zai ci shi kadai ba gashi kowa a gaban sa akwai wallahi sai ya dauka ya jifa wani dan haka annabi yake in yana cin abinci da mutane ba ni da kai yanzu ana fara cin abinci abinda zaka fara kai farmaki ta ina naman yake ka fara jawo shi gaban ka tukunna ba haka dabi'ar mu take kware da gaske in an zuba abinci da nama sai ga mutum kokari yake zai ya jawo shi zuwa ga su ba haka wani su diba suke na gaban nan suke diba su ba wani wallahi ba abinda zai rage ka kuma zai kara maka komai ba dan ka ci mallan shahid din shine dan kaga aiki da wannan fa'ida sai yanzu kawai sai na tuno da muka zo mun gama ci abinci zamu ci abin nan ya riga mu shi tunda kaga a koshe yake mu ku kaga mabukata ne kuma haka bane mu sai da muka dan jira tukunna amma wallahi mutumin nan dabara bai cire hannunsa ba ni na san ya koshi tun ba yau ba amma saboda kar ya janye hannunsa ni ma in janye haka ya ta dauka mun labari yana dan sai ga ya dan dauki abin kadan yake dan ci dan kada ya masa yawa sai da ya bari muka ci sosai sai ya ce to aje a wanke hannu ga wuraren wanke hannun a yalwace wallahi sai ya tsaya a gefe ni na dauka shi zai fara ina sai ya ce la je ka wanke hannun to ka gani shine abin da malamai suke faɗa in ka yi bako daidai da wanke hannu ruwan wanke hannun nan ka fara bashi i wanke hannunsa ko wuri za ka shi kai shi ya wanke sai sun gama sai kai sai ka je kai wannan shine karrama bako malam musulunci yana da dadi mutunci yana da dadi wannan malamin da kake ganin sa yana zaune a gidan shi wallahi dalibai ne suke zuwa masa da ko ina daga duniya wani dan America wani dan Tanzania wani dan Ghana wani dan Canada haka zaka gansu kala kala naji masallacin da suke suna zaune shi yake ciyar da su ya shayar da su ya ba su karatu idan sun kai wani matsayi na karatu ya dade tura su wani wuri wallahi malam yace duk lokacin da ka samu dalibi da yake da kishin addini yana son karatu ka turo mun shi wallahi malam saboda Allah su kishi ne su taimaki dalibi su bashi hanya da za a gina saboda dalibi dai idan ka gina shi al'umma zai zama duk wanda ka taimake shi akan ilimi ka agaza masa ka ciccibar da shi yayi karatu to karka tona inda zai je zauna irin ilimin da zai yada kuma har ya mutu kana da lada yasa gina dan adam gina mutum ta ilimi yana da amfani jama'a Allah ya gane da mu Allah ya sa kuma mu rinka dan kokari muna aikata abubuwan da muke ji ana fada mana a karatu dan amfanin karatu shine ai aiki da shi duk karatun da aka yi shi ba ai aiki da shi ba zai zama bai da amfani wannan kenan باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه wannan babu yana magana akan shin me annabi yake fada kafin ya fara cin abinci kuma bayan ya gama cin abinci me yake fada قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد ابن جندل اليافعي عن حبيب ابن عوس عن ابي ايوب الانصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه وأعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان wannan hadisin Imam Tirmidhi ne rawayin hadisin shine Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ibn Sa'labah Abu Ayyub al-Ansari kenan daga Bani Najjar sahabi ne ya halacci bai'atul aqaba ya halacci yakin badar ya halacci uhud ya ji wannan yaki ne khandaq duka ya halatta da sauran yakukuka gaba daya mutum ne jarimi Abu Ayyub al-Ansari jarimi ne kuma mutum mai hakuri an ce yana da tsoron Allah malam kuma Allah ya sa masa shi kuma kishin fita jihadi da san yaki yana so ya je shahada shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bance shi daga Bani Najjar ya sauka a gidansa kuma ya kwana a gidansa an gane ko sannan kuma lokacin da yazo saukan masallaci kenan ya sauka a masallaci gina masallacin sa a gidansa ya sauka ba an ce manzon Allah da ya dawo daga Makka zai zo Madina ai kaga lokacin bai gina gidansa ba ko to a gidan waye sauka ha Abu Ayyub al-Ansari wannan mutum shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa sannan kuma yayi rayuwa mai tsawo shi ma har ya kai lokacin Banu Umayya kamar yadda malamai suke faɗa mazaunin Madina ne yayi tafiya yaje ƙasar Sham a lokacin da aka yi yakin Constantinia Yazid ibn Muawiya ya je wannan yaki na Constantinia a lokacin halifancin babansa to Abu Ayyub al-Ansari ya bi shi tare da shi aka yi wannan ghazwatul Constantinia saboda shi mutum ne mai san zuwa yaki ya je ya kuka da dama amma daga baya Allah ya jarabe shi rashin lafiya kai mutane kenan saboda tsabar san yakin sa bai mutu a filin yaki ba ga ciwo ya kama shi ya tabbatar mutuwa zai yace abinda za a yi dan ku huce mun haushi na don Allah ku dauke ni haka din ba ni lafiya a kewaya da ni a garin Arna a garin kafirai a kewaya a ce wannan ga wannan ni ne ko wani zai zo koi karisa ni ba gane ba ko saboda tsabar san yakin sa da san jihadin sa yana so ya samu shahada Allah bai bashi ba ciwo ya kama shi tabbatar mutuwa zai yace don Allah to ku dauke ni ku shigar da ni garin kafiran nan ku kewaya da ni koda na farko ku bakanta wa kafiran su gani gani nan ba irin rantsar da man shiga ba amma ban mutu ba sannan kuma ko wani zai zo ya taimake ni ya kashe ni ne mutuwar shahada kai wato dukkan su duk wanda aka ambace shi sai ga wato yana da wata mankaba da daraja ta daban da Allah yake bai sahabbai kenan mala sama da mutum 100,000 da wani abu duk wanda ka kira sai ga yana da wani abu da Allah yake bance shi da shi yanzu muka gama maganar Salmanu ga wani shi kuma kaga shi kuma ta inda ya goge kenan ya rasu a shekara ta 52 Yazid dan gidan Muawiya shi mai sallah an binne shi kuma a Constantinia din shi yana da shekara 155 155 a duniya kaga ai ya sha kuka da yawa ya dade Allah ya kara masa jin kai da rahama yace to an kawo abinci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin abincin da yafi shi albarka farkon cin sa ba ban taba ganin kuma abincin da yafi shi karanci a wala aqalla barakatan fi akhirihi ba a ƙarshen sa karanci albarka a ƙarshen sa ma'ana da aka zo za a ci abincin nan abun ya bada mamaki sai muka ci manzo Allah ya aka yi a farkon sa albarka ne yawa a ƙarshen sa kuma albarka kadan ya aka yi haka kaifa hada sai manzo Allah ya ce mu da farko da zamu ci abincin mun ambaci Allah mun ce bismillah to amma daga baya sai wani dan uwa ya shigo irin ana ci abinci bismillah zo mu yi abinci irin yadda mutanen Niger suke fada ka san ba za su ce zo mu ci abinci ba zo mu yi ya shigo ashe gogan naka bai ce bismillah ba yana shiga yana tsoma hannunsa Allah ya kwashe albarkar da ke cikin abincin kawai sai ya zama ya kare yana zama ya tashi abinci sai aka ce akai sai ce annabi yace to wani ne yazo ya shigo daga karshe bai ambaci Allah ba yana shigowa tun da bai ambaci Allah ba sai shedan ya biyo shi ma ya sa hannu shi ko shedan tsiyarsa duk inda ya tsuguna tashi yake da abinci kwashi albarkar abinci yake dan Allah wala ka duba ta hikima ilahiya to wannan sai nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai ci abinci yana mai bismillah shi yasa zamu zo mu karanta sati mai zuwa insha Allah hukunce hukuncen ambaton Allah a cikin abinci duk abincin da annabi yana ci baya zauna bai ambaci Allah shi yasa yana da kyau mu koya ayyamu in za yaro zai fara ci abinci ka fara ce mai bismillah ko karami ne kana bashi ka ce bismillah cewa bismillah nan Allah zai saukar da albarka a ciki amma yaran mu kun saba ku ba su cokali ku ci abinci ku ba su je su ci abinci su biyar su suna ku koya musu ambaton Allah ba shedan yana zama a ciki alƙawari ne duk wanda yazo yana cin abinci bai ambaci Allah ba to wallahi da shedan yake ci kuma duk albarkar da ake nema a cikin abincin nan zance ya kare babu tunda gogan naka ya shiga saboda ana nuna mun lokaci yayi dole mu tsaya a nan gurin insha Allah wannan sati sai mu da fada da jawabi akan abin da ya shafi ambaton Allah yayin da za a ci abinci subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh